haka muna fara cikin sati kasancewa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangwa FM sai kuma wasu tashoshin na Zangwa FM a Jamhuriyar Niger da kada da radio amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jama tayanar kizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna
da aka saba a dukkanin jama'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi da dai sauransu a yau 13 ga watan Nuwamba na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan cece kucen da ake ta yi akan yar wasan fina-finai wato Rahma Sadau
daga hoto yanzu har ya kai kotu.
Aiko dai, a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta jiyo mana bayanai daga masana akan wannan batu.
Da ma ra'ayin jama'a, dan haka sai ku janyo akwatin radio ku kusa ku saurari shirin yau da gobe.
Ga jama'a za mu fara da ra'ayoyin jama'a akan wannan batu da wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim ta aika mana.
To masu sauraron mu ga mutane da matasa inda za su gaya mana ra'ayoyinsu a game da takaddama da ake ciki na maganar Rahma Sadau a inda wani ya kai karanta domin abuma addini haƙinsa. To yanzu dai muna tare da matasa malami sunanka.
Suna na Musa Sani Badamasu.
Me ra'ayinka a game da abin da ke faruwa da Rahma Sadau?
To ni dai a ra'ayina a tunanina kuma wanda bai kai ya kawo ba abu ne wanda daga hoto ne kai da ta sa eh duk da dai an ce hoton dai abin da dai bai kamata bane amma ita ba ita ta yi sabon nan ba ita kai ta sa hoto ne ta bashi a ƙasa mutane comments akai ta sabo har abin ya kai ga an ta maganganu da gaskiya ba dadin ji ma abin ya zo yana trending a Twitter inda wasu kalmama da aka rinka amfani da su wanda ba ma za a iya maimaitawa ba so amma ni dai a tunanina gaskiya ita je bai kamata a ce an sa mata wannan zafin ba tunda ita ba ta yi saba ita ta yi sabon nan ba kuma ita ba ta ce ai sabon nan ba sai dai duk da dai a dai cewa hotanta ne ya ja amma ita ai ba da niyyanta bane kuma ta fito ta bada hakuri inda har ta yi video tana ba mutane hakuri tana kuka tana cewa ba da ita ba abinda ta so bane kuma ta goge hotunan nan to bai tunanin abin da yake kawo bane da har za a ce abin ya kai ga wani an je kotu ko ana wani tuhumar ta ko wani abu
sunana Zakiya Nasir a gaskiya irin abubuwan da ake jifanta da shi bai kamata ba tunda dai yanzu a social media ba wai an ce ma mutum lalle ga abin da zaka yi posting bane ita ta yi posting hoto saboda wannan ba shi bane na farko da za a ce ta fara posting irin hotuna haka amma wannan shine yafi zama wasu saboda sabo da ya faru akan hotan amma ni ban ga amfani da za a ce wai akai ta kotu ba bayan cece ku ce da al'umma masu la'antarta da waye in an bar ta ma ita da ubangijinta wannan kawai ma ya isa
sunana Sabira Abubakar a gaskiya ni ana ra'ayin batta da laifi saboda shi wanda ya comment a kasan post dinta shi ya kamata a nema ba ita ba ita ta yi posting hoto ba wai dan wani abu ba shi ya je kasan post dinta ya magana da bai dace ba su ba ta da laifi do dai ita ma picture da ya kamata ta bai kamata ta yi posting irin wannan picture ba amma ban ga laifin ta bane
sunana Murtala Haruna kai Rahma Sadau kotu da aka yi ina ganin zai fi kawo maslaha dalili ko shine idan aka ji aka kai ta kotu yanzu abin ya koma hannun hukuma kenan kuma masana shari'a su ne za su je su zauna musamman irin malaman da aka gayyata wanda aka ce su ake so su mata hukunci na tabbatar da ba za su bayar da abin da bai dace ba akai kuma za su mata adalci kuma idan suka yi bayani jama'a za su gamsu dan magana da ake ai cewa ake an taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma malamai su ne wanda suka fi sanin kowa daraja annabi da haka idan aka je su ne za su kashe wutar maganar kuma za ta mutu tsaf ba za a samu matsala ba dan haka mutanen gari inda wani abu ma a zuciyarsu za ta cire domin mutane ne waɗanda aka yadda da su malamai ne waɗanda idan sun faɗi magana za su kawo hujjoji wanda kinga ita kanta abin zai rage mata tsananta mata da ake da maganganun da sauransu daga nan ne watakila ma za a iya gane hukuncin cewa zagin da ake mata da tsinuwar da ake yi ya cancanta a ci gaba da yi ko kuma kar a dai ko kuma ya kamata a daina kinga daga wannan za a fitar da hukuncin da ya dace da ita ba za ta samu wata matsala a rayuwa ba inda halin tuba in ba tuba a cikin diddi tunda dai malaman an riga an ce su ne za su yi magana shi wanda ya kai karar ya ce dole a kaita kuma za a kaita domin dai ni ina ganin wannan ma maslaha ne ma zai kawo idan dai kotu za a je dan daman karshen mataki da inda za a yi adalci shine kotu to kuma kotun an ce na shari'ar musulunci domin abin da ya danganci abin da ya shafi musulunci ne wannan ina ganin zai fa kawo maslaha da zaman lafiya abinda kawai za a mata addu'a Allah ya shirye ta kuma Allah ya sa daga wannan ta daina ba za ta kara ba
sunana Rayan Musa Lere ni ra'ayina dangane da wannan al'amari na wato hotunan rahama sarar da suka yi ta yawo a shafukan sada zumunta na zamani shine for me da ya kamata a ce ta lura da na farko ta Bahaushe ya ce ta taso a cikin Hausawa wato al'ummar Hausawa da sauransu wani abu ne da dan sabawa ba ma ya dan bai sabawa al'adar Bahaushe gaba daya ballantana kuma a zuwa matsayin ta na musulma to amma ni irin zage-zage da dan su magana da suka shafi tozarci da mutane suke ni a ra'ayina bai dace a yi hakan ba domin kuwa ya kamata a ce irin wannan addu'a za a yi wa mutum a ci gaba da jawo hankalinsa in mai shirya ne Allah ya shirye shi bayo kuma mai shirya bane ma za ka ga alama domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matukar ka ci gaba da tozarta mutum akan wani zunubi da yake yi to ba za ka taba mutuwa ba face sai kai ma kana aikata irin wannan zunubin ni ra'ayina kenan akan wannan al'amari na rahama sado
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Hawwa Usman so abinda zan ce akan wannan maganar na Rahama Sado shine wannan abinda tayi dressing din da tayi ba wani sabon abu bane wurin Rahama Sado because ta riga ta saba irin wannan dressing din tayi costume ba wai sabon abu bane da yanzu ta fara ta dade tana yi saboda haka ni wannan ban ga wani abu a ciki ba saboda jikinta ne ta mai da kanta ba ta da wannan jikinta ne kuma kanta ne bata mutunta ba inda a ce ta mutunta kanta kuma ta yi baluin din kanta da ba za ta dinga buɗe jikinta tana hotuna tana postan ba so wannan kanta ta mawa sai kuma abinda kurin zan iya cewa shine sai dai abinda abin ya matsalan da abin ya janyo da har wani ya samu daman da ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kasan hotan da ta postan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ba karamin asara bane sannan kuma wannan abin ba karamin masifa bane a ce an je kasan hotanta an yi posting din maganganu akan fiyayyen halitta wanda saboda shi aka halicci duniya albarkacin shi muke ci muke rayuwa a duniyan nan masoyin mu masoyin Allah masoyin kowa ta sa a soke shi sanadiyan wannan dressing din da ta yi gaskiya wannan abu bai yi ba ko kadan kuma wallahi rahama ni zan miki nasiha ne daga gaske ki ji tsoron Allah ki sani duniyan nan ba madawwama bane zaki iya mutuwa ko yanzu ko anjima dole ne dai wata rana zaki mutu kuma sannan ki sani duk abin da kika aikata zaki je ki ansa tambayoyi a wajen Allah zaki je ki tarar da abubuwan ki a wurin Ubangiji so dressing ɗinki wannan tsakaninki da Ubangijinki ne ai kamar yadda na samu labari an ce kina da ilimin addini so tsakaninki da Ubangijinki ne amma dai abin da kika janyo ne shine mafi muni wannan ayan kalmomin da wannan yaje ya rubuta a kasan hoton da kika yi posting Allah ya kiyaye
yanzu kuma bari mu ji ta addinin Islama inda binta ta tuntube Sheikh Murtada Al-Misri.
A ɗan kwanakin nan ne aka yi samu cece-kuce akan wata ƴar wasan Hausa wato Rahma Sado akan shigar da ta yi har ya jawo batanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta an samu wani lauya wanda ya kai karatar hukuma da nufin ladabtarwa wanda yake so a yi shi a cikin tsari na addinin Musulunci ba kundin mulkin Najeriya ba. So ko menene mahangar malaman addini a game da wannan al'amari?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da farko sunana Murtada Nasir. Na biyu kuma wannan abu da ake ta cece kuce game da wata wata yarinya da aka ce ta sanya hotanta ana ta magana akai ko ana neman ayi batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To abin da ya kamata a mahanga ta shari'a shine yayin da wannan abin ya faru kamata ya dukkan al'umman musulmi su yi buris da wannan abu su nuna ba su san an yi ba. Yayin da al'umman musulmi suka dinga tallata abin shi yasa har wa'ansu ke jin labari suna nema su ga ya hoton yake kuma yaya abin yake. Inda a ce an hada kai gaba daya an yi shiru an nuna ba a san an yi ba da labarin bai kawo yanzu ba. Akwai mutane da suka zambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana Makka. Akwai wake-wake da dama da aka yi na cin fuska ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma abinda sahabban annabi suka yi wannan maganan ta wuce shine gaba daya ba sa ruwaito wannan wake-waken da suka yi buris da ita. A yanzu idan aka ce mutum ya rubuto wake-waken da aka yi na zambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to an hada shi da aiki bai wuce ya samu yan baituka 1 2 3 4 zuwa 10 ba, daga nan zai rasa inda baitukan suke. Amma kuma kafirai sun zambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zambata iri-iri. Matakin da aka dauka na yin buris da su aka daina nana ta maganan shi yasa maganan ta mutu. Yanzu kuma da mutane suke yin magana akan wannan hotuna da ake bada labari akai, yin maganan shi yasa mutane ke kara neman hoton dan su gani su ci gaba da magana. Shawara shine kowa yi buris, ba ita ce kadai ta fara yin hoto ba, kuma ba akan hotanta aka fara izgilanci ba, dan haka sai ayi shiru ayi kaman ba a sani ba, a ci gaba da nuna kauna ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ana karantar da mutane sunnar shi.
To malam, a halin yanzu shi wannan lauya ya kai karantawarin hukuma domin a dauki hukunci ko a ladabtar da ita a bisa abin da ya faru din. To shin shari'a na nufin koda ba mutum ne ya aikata shi wannan laifi ba amma shi dalili ko in ce sila na dan samun batanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallama hukunci na iya hawa kansa?
To duk wani abin da aka ce an riga an kai shi gaban alkali domin yin shari'a, to ga ka'ida gaba daya da malamai da sauran mutane gari bai halatta su wani comment akai ko su faɗi ra'ayinsu, domin wannan zai zamo kaman contempt ne ga shari'a ko kuma reni ga shari'a. Duk wani case wanda aka ce a wannan case din yana gaban alkali, to ya kamata mutanen gari gaba daya kowa ya shiru a bari a ga mai alkali zai ce. Wannan shine abin da yake a tsari na shari'a. Ba a magana idan kis yana gaban alkali sai a tsaya a ga me zai yi. Ai tunda kis din na gaban alkali, to shi alkali shi ne zai ce da akwai hurumin a yi mata wannan karan koko babu hurumin a yi. Tunda har aka ce an shigar da abin kotu, to dole kowa ya ja baki ya tsoke ya jira alkali ya ce akwai hurumi koko babu. Ina kara maimaitawa duk abin da yake kotu, to wani bai fitowa ya ce wannan case din bai kamata alkali ya yi ba ko kuma ya kamata ya yi, dole a bari alkali din ya yi abin da ya kamata ba tare da tasirin surutan mutanen gari ba.
Yanzu kuma za mu ji bayanai daga bangaren kungiyar MUFAN.
Ko za ga mana matsayinka a cikin wannan kungiya ta ku na MUFAN?
Ni maga takaddar kungiyar MUFAN ta kasa gaba daya, wato secretary general da kungiya.
To ranka da cikin satin nan da ya gabata an samu dan cece kuce game da ɗaya daga cikin yar kungiyar ku kuma yar wasan Hausa wanda ake kira da Rahma Sadau, game da irin shigar da ta yi wanda ya kawo cece kuce da kuma tofin alatsi ne a ciki. Shin kungiyar ta ku menene matsayar ta a cikin wannan al'amari da ya faru?
To a kungiyar ce dai wata yaro shi ne tun da ma can 2019 ta yi laifi wanda dole muka dakatar da ita. To wancan dakatarwa kungiyar mu ta Mofan bata zauna ta tattauna ta ce ta dawo da Rahama Fadau cikin sana'ar da muke yi ba. Sensors board ne na Kano suka duba suka ga ya dace su dawo da ita. Wanda ko a wancan lokacin sai da muka yi kokari mu nuna wa sensors board cewa ba fa so suka dakatar da ita ba mu ne muka dakatar da ita. So haƙƙin dawo da ita a kan miyara ta ba sensors board ba. To amma dai ba mu samu fahimta a wannan lokacin ba har kuma wannan abin ya zo ya faru. Saboda haka da wannan abin ya faru mu mun jaddada matsayarmu ne ta dacen akan Rahama Fadau cewa ba mu fa taɓa dawo da ita ba kuma yanzu da ta yi ma ba mun dawo da ita ba.
Farankai daɗe cikin abubuwan da ake zargin ta shi ne ta yi shiga irin wanda ƙila za a ce al'adance bai dace da mutanen Arewa ba. Kana ganin akwai wata doka ne da kuka kafa da cewa akwai irin shigar da ya kamata a yi da kuma wanda bai kamata a yi ba kuma shin ita da yake mace ce shi sa za a iya hana ta tunda mazan suna irin shigar da suka ga dama?
To a gaskiya shiga ta ƴan wasa actors din ce takan shafe mu directly saboda su actors din nan wato wakilai ne na al'ummar mu gaba ɗaya kamar yadda shi fim din yake wakiltar Hausa fim gaba ɗaya to su ma masu shirin suna wakiltar Hausa fim kuma su wato hankali yana zuwa kansu saboda sanannu ne. Saboda haka abinda kika yi ko kai nan da nan yakan shafi al'umma direct. Sannan actors din nan su role models ne na wasu wanda suke tasowa.
Wato abun koyi.
Yawwa abun koyi ne aka na baya masu tasowa. Saboda haka yadda kike yi idan abu mai kyau kike yi wanda yake kwaikwayon ki haka zai tashi da shi. So kin ga kenan directly suna asirkin suna shafar rayuwar mutane waɗanda ma ba asirkin take ba. Saboda haka in kun yi wani abu mara kyau yakan zama wani abun damuwa sosai. Kin ga ko wancan karin da aka dakatar da ita ai waka ta je ta yi da wani muka dakatar da ita saboda a cikin waka ta yi abin da bai dace ba. To haka nan shigar tasu ma in sun yi abin da bai dace ba kaga duk kin ga dole a kungiyance mu dauki hukunci. Da biyu a matsayin taka musulmiya
a kungiyancen shin akwai wani doka dama da kuke kafa musu na cewa kar su yi kaza ga kuma irin yadda kuke so su kasance da shi?
So sai kuwa ai ita kungiyar tana da code of ethics da kuma code of conduct kundi ne wanda yake nuna maka cewa a matsayin ka na actor ga yadda ya kamata ka yi rayuwa ba kawai rayuwar ka ta fim ba har a gida saboda in kai wani abu yana shafar industry din gaba ɗaya. So in kai abin da ya saba wannan code of conduct ko ethics din dole ne kuma doka za ta hau kanka.
To wayansu daga cikin membobin ku musamman maza daga ciki sun yi kira ga cewa a dauki tsauran mataki akan ta ta yadda wani ma yake kikirarin cewa ya kamata a kai mata hari. Kana ganin wannan ba an dauki doka a hannu bane kuma an wuce gona da iri?
A wannan kan tabbas an wuce gona da iri. Mu a matsayin mu na kungi a kungiyance mun yi abin da ya dace. Mun kuma bar wa Allah sauran. So ina kira ga masu irin wannan ikirarin cewa a dauki doka a hannu gaskiya duk wanda ya yi wani abu bai saba doka wannan kan shi ya yawo kan shi ba ruwan idan kuma ya yi abin da yake tunanin mufan za ta fito ta tare mishi gaskiya ba za ni iya ba shi ya jawo kan shi ya dauki doka a hannu.
To ganin cewa akwai irinsu da yawa wato 'yan mata masu tasowa wanda suke tashi wanda kila suke yin wannan shiga mutum da ba ita ɗaya ba shi kila suke wannan abu. Akwai wani abin da kuke so ku wani doka da kuke so ku kaddamar domin a taka burki ga sauran nan baya?
Ganin yadda wannan abin yake da tasowa a gurguje ko a matakin kungiya ta kasa mun kira kan wani wanda za mu yi shi a shafa nan insha Allah. Ɗaya daga cikin abin da za mu yi shi ne jaddada shi wancan kundi da na faɗa wanda yawancin astrofin suna ma yi tsakani da Allah wasu ma tsaya sun karanci. kasance shi ne wannan kundin yake magana akan su da rayuwarsu ta kuna kuma ba so za mu jaddada idan ya tawaje akai mu fassara shi da Hausa dalla dalla yadda kowa zai kokari ya sani me ya kamata yi da abin da bai kamata ya yi a wannan masallaci
so malam mun gode
sha'afa ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe.
To yanzu kuma zamu ji bayanai ta bangaren shari'ar Najeriya.
Barista Suleiman Dilere muna son mu samu karin bayani ne game da wannan mukabala da ake ciki na maganan Rahama Sadau a inda take fuskantar neman hukunci daga wani lauya wanda ya kai karanta wurin yan sanda da yake bukatar a kai ta kotu domin a zata mata da hukunci bisa ga zargin da yake na cewa ita ta kawo dalilin da aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam batanci shin a mahanga ta shari'a wani irin mataki take ganin ita kotu zata iya dauka akan Rahama Sadau a daidai wannan lokaci
to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wato shi al'amarin shari'a wani abu ne wanda ainihin Bahaushe kan ce shari'a sabanin hankali na bibi dan abin da ake magana akai kuma na san fahimci mai bin mutuna mafitansa to amma dai abubuwa guda biyu ne suke cikin wannan al'amari kamar yadda kika sani a wannan yanayi namu musamman a arewa kusan jahohi 19 na arewa suna da shari'u guda uku akwai kotunan shari'ar musulunci akwai kotunan al'ada sannan akwai conventional courts wato wanda ake ce musu high court da sauransu saboda ka ya danganta akan irin mahangan da shi mai son gabatar da kara yake son yi amma na farko babban al'amari shine ba ka fa zuwa ga shigar da kara sai idan kana da hurumi hurumin shine idan aka yi laifi akwai wanda yake yin kara a kotu sai an sa kushi a mizanin shari'a cewa yana da wani haƙƙi yana da wani matsayi ko kuma shi abin da yake magana an taba masa wato mutuncin sa ko kuma an taba masa wato ainihin wani haƙƙi nasa ko kuma na wani nashi wanda aka dora masa nauyin yi saboda haka ya rage ga zabin da aka yi da kuma wasu kotu ake so
bisa ga abubuwan da ke faruwa game da ya shi wannan takaddama na Rahama Sadau shi mai gabatar da kara ya bada wa'ansu ka'idoji na cewa yana son sai malaman musulunci har da fadan sunayen wa'ansu da yake ganin cewa sai in su ne za su yi wannan shari'a shine zai wato samu kamar a ce kwanciyar hankali a yi Rahama Sadau a shari'a a bisa ga yanda hukunci yake kuma da yanda ita shari'a take shin mutum yana da hurumin zaben wa'anda za su tsaya su yi irin wannan shari'a da shi shi kuma wanda ake tuhuma shi ma din yana da ikon shi kuma ya ce ba haka ba ko kuma shi ma ya yarda da abin da ake so a yi din
a tsarin kasa Najeriya ta shugaban kasa mai cikakken iko muna da masu zartarwa wato executive wanda za a ce kamar wato shugaban kasa ko gwamna a kasa da saboda haka babu wani hurumi a kundin tsarin mulkin Najeriya ko a wata hukuma ko wani ɗaya daga cikin waɗannan turabu guda uku da suka ba da wani ɗan ƙasa dama ya kafa hukumar shari'a tashi ta kansa ko ya nada alƙalai da za su mishi hukunci da kanshi ko kuma ya zaɓi inda za a tafi a yi shari'a ɗin ba haƙƙi ne na kowane ɗan ƙasa ba saboda haka akwai tsari na ƙasa wanda ta fitar da waɗannan hukumomi wato ainihin mulku guda uku wanda su ne akwai masu zartarwa akwai masu shari'a sannan akwai masu yin dokoki alal misali ko masu majalisar doka ko dokoki tana za ta yi wato doka ta ce duk mutumin da aka kama shi ya yi sata to abinda ake kira sata shine kaza za ta yi bayani cewa wanda aikata kaza yayi kaza ya aikata laifin sata
wanda ya aikata laifin sata ga hukunci da za a yi masa saboda haka idan aka tuhumi mutum cewa yayi sata in aka ka wadanda suke da haƙin kama shi ne wato masu zartarwa wato ɗan sanda kenan da sauran hukumomin tsaro so idan suka gama nasu binciken sai su kai ga hukumar shari'a idan aka kai mu hukumar shari'a hukumar shari'a ita kuma ta tabbatar da a cewa dukkan ka'idoji sun cika na cewa mutum ya aikata sata sai su kuma su tura gidan yari wato gidan yari wanda ke ce mishi yanzu gidan correctional center wato gidajen gyara halinka nan kuma executive arm ne kin ga kenan ashe a kowane al'amari na kasa a yin doka akwai hannun masu zartarwa akwai hannun masu yin dokoki sannan akwai masu hannun shari'a saboda haka babu wani dan kasa da wata kafa ta bashi dama cewa ya zabi wanda za su yi shari'a ko kuma ya kafa kotun kansa kuma ya fadi ga inda yake son za a kai an riga an kamar da na bayani a baya tsari ya fitar da cewa akwai kotuna da kuma irin laifukan da ake kaiwa
so barista a kotunan shari'a irin na addinin musulunci wani irin hukunci kake ganin ita Rahama Sado za ta iya samu dangane da zargin da ake mata na yin batanci ga addini ko in ce ga Annabi sallallahu alaihi wasallam din daga karshe
to a kaidan kotun shari'a musulunci ai tana aiki ne da alqur'ani da hadisi kuma a tsarin musulunci wani baya daukan haƙin wani bashiwa wani ya laifi sannan kuma a hukunta wani da shi abubuwa ne guda biyu ko uku na farko idan aka kalle da al'amarin yake zaka iya cewa shin musulunci ya halatta ma musulmi ganin tsaraici ya mace musulma ko kuma ya mace koda ba musulma bace kuma koda ya kalli al'aura ne na namiji ma dan uwansa shi kuma ba shi da wani haƙi ko hukunci da ake masa saboda haka kin ga kenan ashe in an duba ma shi ma yana da san wadanda suka yi laifi da yadda har ya kalli tsaraitin wata har ta ba shi wani sha'awa har yayi wani tunani akai shi ma kuma ya aina yana abin ba tare da ya sirrinta shi ba to kin ga shi ma ya shiga layin masu laifi kenan na daya na biyu kuma shin a dauka misali mutumin da yake tukin mota akan hanya sai ya kalli wata mace wanda ta yi wani shiga wanda ya ba sha'awa yana kallonta sai ya ji karo ya buge wani mutum ya kaje shi shin za a kamo wannan mata inda take tafiya ta yana biyo ta a baya bata ganshi ba ma a hukunta ta mata hukuncin kisa ne wanda yake na wani abinda shi wancan ake ce yayi kisan akan abinda bata gani ba saboda haka shari'ar musulunci ba hauka bane shari'ar musulunci yana da tsari kuma yana kan ka'ida wanda yayi laifi shine shari'a take hukunta shi in an tabbatar da laifinsa wanda bai yi laifi ba shari'a ba ta hukunta shi saboda haka abin dubawa yanzu ai shine kallo ya koma sama shi yanzu ai shi mai da'awa ne ai yanzu tunda ko yayi da'awa to a ka'idar na shari'ar musulunci sai yazo ya tabbatar da da'awansa a gaban kotu cewa wane dan wane jikan wane a wuri kaza ko a yanayi kaza ya faɗi wadansu kalmomi wadanda kalmomin nan baci ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kotu ta duba ta sa a mizaninta idan cewa da gaske an faɗi wannan kalmomi to da wadanda suka faɗa da wadanda suka yada wadannan al'amura gabaki daya to sun fada cikin tarkon shari'a kuma dukkan su abin hukuntawa ne har da shi wanda ake magana yanzu ya kawo ƙara a tsari shari'a na musulunci amma idan har ya kasa tabbatarwa a matsayin shi na mai da'awa ya kawo shaidu na tabbatar da abin da yake magana kansa to shi ma kotu za ta iya hukunta shi kai tsaye ba tare da ta waiwai wani al'amari ba Allah rufa mana asiri
masu sauraro abin da ya sabaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan sati don haka a nan ne za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da Titani gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya